aka haifi mutane shehu Usman dan Fodiyo, aka haifi mutane mutanen arziki waliyan Allah mutanen Allah. To mu ma ya zamu yi a ce ƴaƴanmu inda hali ko da ba su zama irin waɗancan ba ko su yi kamancecce ne da su mana. Saboda in Allah ya so ya yarda, wannan abin da na faɗa shi ne abin da za mu ɗan tattauna a kansa gwargwadon hali. Ko muna roƙon Allah, Allah ta'ala ya dacar da mu, Allah madaukakin sarki ya sa mana albarka a wannan zama namu, Allah madaukakin sarki ya sa mu amfana da wannan darasi da za mu saurara, ya mana amfani a duniyarmu kuma ya mana amfani a lahirarmu. Allah ya ji kanmu, Allah ta'ala ya yafe mana. Abu na farko da nake so mu duba tare da ku shine, na ɗaya, wacce zuriya ce mai albarka? Ya za mu samu zuriya mai albarka? Domin idan ba samu zuriya mai albarka ba, to fa za a zo zuwan duniyar kare mai ake kira da mayanka ko ai an zo a banza, an koma a banza. A ƙarƙashin wannan ya ku bayan Allah mu sani cewa dole mu fahimci cewa wacce zuri'a ce ma mai albarka. Zuri'ar da ta tara manya-manyan ƴan boko, zuri'ar da ta tara manya-manyan masu kuɗi, zuri'ar da ta tara manya-manyan masana duniya, wannan zuri'ar ce mai albarka? Ko ku a'a, zuri'ar da ta tara mutane masu tsoron Allah? Ko ku a'a, zuri'ar da aka haifar da mahaddata Al-Qur'ani? Zuri'ar da a cikinta aka samar da maluman addini masu Allah, Allah ya ce, annabi ya ce? Kin ga abin da ke tsakanin waɗannan zuriyoyin guda biyu, wani abu ne mai faɗin gaske. A zamani irin namu, idan kika ji suna cewa zuri'ar wani ta yi albarka, wallahi akar mukallahu mafi yawanci su a wajensu shine zuri'ar wani, watakila kowa yana ya mallaki motar kansa, ya yi digiri, wannan ya zama likita, wannan ya zama injiniya, wannan ya zama builder, wannan ya zama architect, wannan ya zama kaza, wannan ya zama kaza. Watakila dai yana aiki a Abuja, watakila ma ya mallaki biliyoyin kuɗi. Waɗannan kuɗin babu tunani ko na kusa ko na nesa cewa an yi albashinsa zai haɗa masa wannan kuɗi, an yi halal za ta haɗa wannan kuɗin ba shi bane. Al'ummar yau, gwargwadon abin duniya da rayuwar duniya da Allah ya baka, to a ganinsu gwargwadon albarkar da Allah ya maka. To irin wannan mahanga ba ita ce mahangar da huta da bin ba. Babu shakka kowa yana so asirin nasa ya rufu, kowa yana so nasa ya fi ƙarfin ɗan abincin da zai ci, da ɗan rigar da zai sa, da ɗan abin da zai yi rayuwa da shi. Amma wallahi jama'ar musulmi, ko da wasa, wannan ba shi ne makasudi ba, ba shi ne ma'auni na samun zuri'a mai albarka. Kwata-kwata ba shi ba ne. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana mai daɗi. Yake cewa ina sa ta ne a flight mode, za ta ta kira nan ta ne, kuma na ɗauka na sa ta flight mode. Manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yace lalle Allah yakan ba da duniya ga kowa, da bakin Allah, da mazoyin Allah, da ma wanda yace yadullahi maghlula, Allah bai ruwansa zai ba shi duniya. Da wanda suka ce ma ƙarya ne babu Allah, Allah yana ba su duniya. Bal ba haka ba ma, kina iya cewa su ma Allah ya fi ba wa duniya. A zamanin yau da muke rayuwa, mutumin da ya fi kowa kuɗi duk faɗin duniya, na ga ba fi shekara ɗaya a baya ba yake magana da cewa yana mamakin mutane da suka yi imani cewa akwai Allah. Abin yana ba shi mamaki. shi ne da sunansa na mai kamfanin Tesla. A yau dai shi kuwa kuɗi duk faɗin duniya. Amma bai yi imani da Allah ba. Elon Musk shi kuwa. Ɗaya daga cikin jihohin da suka fi kowane jiha arziki a duk faɗin duniya. To jiha ce wadda har suka yi wa kansu kirari jihar da babu Allah, sun kori Allah daga jiha. Amma Allah bai hana su abin duniya ba. Ba ma bai hana su ba ma su suka fi kowa mallakar abin duniya a faɗin duniya gaba ɗaya. To me yasa yake na faro mana ta nan? Don kada ka yaudaru, iyayena mata kada ku yaudaru da ba da duniya ku rika auna shi a matsayin kamar soyayya ce daga Allah. Allah ya ba wa Fir'auna duniya, haka ne malam? Ya ba shi daɗin duniya, ya ba shi matan duniya, ya ba shi arzikin duniya, ya ba shi mulkin duniya, ba abin da Allah ya rage wa Fir'auna al'imar duniya da Allah bai masa ba. A lokaci guda Allah ya ba wa Annabi Sulaiman duniya. Babu wata ni'ima da Allah yake wa dan adam a duniya wacce Allah bai yi wa Annabi Sulaiman da Annabi Dauda da irin su Annabi Yusuf. Ashe a bangaren abin da ya shafi duniya, to anan ba a gane soyayyar Allah ko kiyayyar Allah. Ita duniya Allah yana ba wa man yuhibbu wa man la yuhibbu, yana ba wanda yake so kuma yana ba wanda baya so. Amma ina albarka take? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun ga addini da tsoron Allah, to Allah baya ba wa kowa wannan sai mutanen da Allah yake so, sai mutanen da Allah yake kauna, da haka muna roƙon Allah, Allah ya sanya mu a cikin su. So da haka ana auna albarkar gida, ana auna albarkar rayuwa, ana auna albarkar duniya, zaman duniya gaba ɗaya ne da gwargwadon tsoron Allah da mutum yake da shi a zuciyarsa, da gwargwadon biyayyarsa ga Allah. Allah ya ji kanmu, Allah ta'ala ya yafe. Albarka neman ta ake yi, ba samun ta ake kara zube ba. Kyauta ce daga Allah, Allah ne yake ba da kyautar ta. Da haka idan kina neman zuri'a mai albarka, to idan kina son zaman lafiya, sai ki je ki nema a wajen wa? A wajen mai albarkar, shi ne Allah maɗaukakin sarki. Allah da kansa ya ce fatabarakallahu ahsanul khaliqin, albarka ta Allah ce. Da haka idan kina neman albarka, kina neman Allah ya baki ‘ya’ya masu albarka da zuri'a mai albarka wadda a dalilinsu za ki iya shiga aljanna ɓagas, wallahi dolenki sai kin koma wajen Allah, a wajensa ake samun dame albarka. Bayan rubutu na kadda, akwai zabi na Allah wanda Allah madaukakin sarki yakan zaba. Misali manzanni da annabawa, su manzanni da annabawa zabi ne kai tsaye nawa na Allah madaukakin sarki. Amma duk wanda ba annabi bane, ba manzo bane, to yana buƙatar a tashi, a tsaya, a tafi wajen Allah domin nemar wa wannan bawa albarka. Ya Allah, muna roƙon ka, Allah ka ƙara mana albarka. Shi yasa Allah ya ta ba da labari a cikin Alƙur'ani na manya-manyan bayinsa, annabawa da manzanni, waɗanda suka dinga roƙon Allah. Har Allah yana yabansu yana cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Suna roƙon Allah, suna fata a wajen Allah, suna ya Allah ga roƙon da muke yi, me muke roƙa? Shine rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, ya Allah ka bamu a cikin matanmu da ƴaƴanmu, matan da zaka aura mana da ƴaƴan da zamu haifa, ya Allah ka bamu dhurriyyatuna qurrata a'yunin, ka ba mu waɗanda za su zama mana sanyin zuciya, ka ba mu ‘ya’ya waɗanda ba za su zama ‘ya’yan kuka wanda za su jawo iyayensu tsinuwa da zagi ba. Shi ne ma'anar qurrata a'yun, su zama sanyin zuciya, su zama sanyin idanuwa, ‘ya’yan da za mu yi alfahari da su a duniya, za mu yi alfahari da su a gaban Allah. kin ga idan aka ce annabawa suna roƙon Allah, Allah ya ba su zuri'a mai albarka, kin ga shin idan kina so halayen ƴaƴanki su albarka, in kina so ƴaƴanki su albarka, to babban bashin da ake binki shine ki dage da musu addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wata magana mai dadi, yake cewa salasu da'awat, yace ko su addu'o'i guda uku mustajaba wadanda su Allah baya wasi da su, in dai wannan addu'o'in guda uku to Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin zai karbe su. Na daya da'watul mazlum, yace ce addu'ar wanda aka zalunta. Kamar da yanzu da yau mudun muka rambe ya bace akan wannan zalunci na sata da aka yi, wallahi duk addu'ar da aka yi a gurin nan akan wanda suke mana wannan barnan, to zaki ga Allah sai ya karbi wannan, Allah ya isan da aka. Allah ya tsare mu, Allah ya gafarta mana. Wa da'watul musafir, da addu'ar matafi, sai nan ku shine muhallin shahidin mu, shine wa da'watul walid li waladihi, shine addu'ar iyaye ga yayansu. Allah ya yi alƙawari zai rika karbar addu'ar da iyaye suke yi wa yayansu. Ko da ke a ganin ki yaron nan yana shan wiwi, yaron nan yana shan kwaya, yau shekara kaza ka bari da wata uwa ta taɓa mu complaint din nan, tace malam na gaji da addu'an nan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tace malam na gaji da addu'an nan, tayi addu'ar, tayi addu'ar, amma yaro ya ci gaba da kangarewa, kullun sai sabuwar kangara, kullun sai sabon rashin albarka, kullun sai sabon rashin kirki. Nace mata ki ci gaba da addu'a, Allah ya yi alƙawarin karɓar addu'ar iyaye akan ƴaƴansu. In Allah bai karɓa miki akan wannan ɗan naki ba, Allah ba musan me Allah ya rubuta masa ba, to wannan addu'a ta ki ba za ta faɗi ƙasa banza ba, sauran ƴaƴanki za su amfana da wannan addu'a. Sunna ce ta Allah. Annabi Ibrahim, wani duk duniya Allah bai taɓa riƙar ɗan adam masoyi, Allah bai taɓa riƙar ɗan adam da daraja da matsayi irin riƙon da Allah yi wa Annabi Ibrahim ba, in ban da dalilin zuwan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duniya. Kafin Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniya, Annabi Ibrahim shi kadai ne ɗa tilo da mace ta haifa, wanda Allah maɗaukakin sarki da kansa ya shelanta cewa shi khalilinsa, wato shi mutumin Allah, shi amintacce ne a wajen Allah, wato shi yana cikin mutanen da suka isa su faɗa Allah ya ji, kuma shi ma in Allah ya faɗa masa zai ji, haka suke tsakaninsu da Allah alaƙa mai kyau. Amma wallahi in faɗa muku gaskiya, sai da aka kai matsayin da Annabi Ibrahim ya ɗaga hannu yana roƙon Allah, Allah ya shirya masa zuri'arsa. Annabi Ibrahim yana cewa rabbi habli min as-salihin, yace ya Allah duk zuri'ar da zaka bani, Allah ka bani zuri'ar mutanen kirki, Allah ka bani zuri'ar mutanen kirki. Da yawan nan addu'a ko Allah ya karba ko bai karba ba, Allah ya karba. Allah yace fa basharnahu bi ghulamin halim, yace yana nan yana nan wata rana Allah ya aika mala'iku su tauje su halaka mutanen Annabi Lutu, garin Annabi Lutu, sai suka biyo ta gida Annabi Ibrahim, aka yi abin da aka yi, wanda da yawa wanda ya karanta Qur'ani ya ji wannan kissa ko ba sai mun biyo ta ba. Suka zo su suka masa albashir cewa addu'an nan taka ta ɗa ba Allah zai baka, kuma ba ko ba gama garin ɗa Allah zai baka ba, Allah zai baka gulam, yaro halimun, yaron da zai zama mai haƙuri a rayuwarsa, yaron da zai zama abun koyi a rayuwarsa, yaron da zai zama annabin Allah, manzon Allah. Me ya jawo wannan addu'ar da Annabi Ibrahim ya ce? Har Allah ya ba mu labarin matarsa, ita ma tayi addu'a, tayi addu'a, amma ni sa'a ita bata gaji ba ko ba irin wannan matar da na faɗa. Allah ya ce wa mura'atuhu, yace ka ya zala ya ambata, yace kaga matarsa qa'imatun, tana tsaye fa bahikat, da taji an ce za ta haihu ta kai shekara 80 da wani ba duniya, wallahi ka yazo yace za ta haihu, sai kirkire da riya tana ganin wannan zance wani irin zance ne, yace gyatu ma kuma tsohuwa da haihuwa irin shekara 80. Mala'iku suka ce mata ai haka ubangijinki ya faɗa, tunda ya faɗa ku yace zaki haihu, to ai zance ya kare, nan take fa basharnaha bi ishaqa wa bi wara'i ishaqa yaqub, suka mata albashir cewa zaki haifi ɗa, kuma ga sunan dan ma yazo duniya, sunansa ishaqa, sannan a zuriyar sa ma za a samu wani mutum rantsatsan bawan Allah
wanda ake kira da suna Yaqub shine annabi Yaqub baban sa annabi Yusuf kun san duk zuri'a ɗin shi babban abin da nake so da fahimta a wannan gabar shine iyaye idan kina so ki bar baya da kyau idan kina so zuri'ar ki ta yi albarka albarka irin wacce muke magana to wallahi babban abin da zaki yi shine ki dage da addu'a ki dage da roƙon Allah ki dage da neman taimakon Allah bayan kokarin da zaki yi bayan abin da zaki yi kokari a karan kanki na kokarin nuna musu tarbiyya al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi a cikin al-adabul mufrad cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk da hadisin mursali ne amma suka jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato tarbiyya da kike gani abubuwa ne guda biyu akwai aikin iyaye sannan akwai kuma aikin Allah ku iyaye menene aikin ku ku nuna wa yaro abu kaza haram abu kaza halal abu kaza ba kyau abu kaza yana da kyau wannan abun kunya ne kar ka yi shi wannan kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma dacewa tarbiyyar ta yi aiki to ita kuma wannan ana samu ne a wajen wa a wajen Allah wannan zuwa ake a maraicewa Allah a roƙi Allah a nemi taimakon Allah kamar yadda muka dan bada misali yanzu da rayuwar annabi Ibrahim Allah ta'ala ya ji kanmu baki ɗin mu Allah ta'ala ya gafarta mana saboda mafi girman tarbiyya mafi girman tarbiyyar da zaki ba wa ƴaƴanki shine tarbiyyar tsoron Allah wannan mutane da muke ta ambato annabi Ibrahim annabi Isa annabi Yaqub annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mun ambace shi muce sallallahu alaihi wasallama annabi kaza annabi kaza annabi kaza sahabi wa na sahabi duk cikin su babu likita duk cikin su babu injiniya duk cikin su babu ya sunansa computer engineer duk wannan mutane da muke ambata muke kara ambata ba dare ba rana in muka ambace su ba abin da ke tsakanin mu da su sai salati addu'a da muke musu mata kusan addu'a da muke wa iyayenmu wallahi tallahi babu abin da yake su wannan matsayin sai kyakkyawar alaka tsakanin su da Allah saboda lalle lalle babban yakin ki a duniya ya zama samar da zuri'a mai albarka zuri'a da zaki wayi gari kina kwance a kabari kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kina kwance a kabari kina cikin bala'i wata ran sai dai kiji bala'i ya tsaya cak lafiya yau bala'i ya tsaya malaku su ce miki ai Allah ne ya karba addu'ar danki ko garki wance duk zulubin da kika yi an gama yau daga yau din nan kin gama da azaba har abada yanzu yau din nan kuma aljanna za a biye me ya jawo miki shine addu'ar wa addu'ar ƴaƴa da kika mutu kika bari wallahi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya faɗi wani hadisi wato yana cikin hadisan da nake kauna a rayuwata al-gafata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar tashin al-kiyama akwai yaran da Allah zai ba su umarni yace ku tashi ku tafi aljanna yaran nan sai wallahi Allah ba za mu tafi ba saboda rahama irin ta Allah yaran nan za su yi wa Allah shagwaba Allah da kansa manzo Allah yake irin yanda kuke jayayya a junanku a duniya haka yaran da za su tsaya tsakanin su da Allah Allah yana ku tashi ku tafi aljanna suna a'a Allah wallahi ba za mu tafi ba me kuke so sai Allah sai ka hada mu da iyayenmu in ba iyayenmu wallahi Allah ba za mu shiga aljanna ba sai ka hada mu da su sannan za mu yadda mu shiga aljanna taya zaki samu irin wannan daraja taya zaki samu irin wannan zuri'a to shine sai kin zo kin zauna kin yi aiki tukuru domin samar da irin waɗannan mutane ba karar zuba ake samun su ba aiki ake aiki tukuru sannan ne zaki samu irin waɗannan ƴaƴa sannan ne zaki samu irin waɗannan bayin Allah to wannan mu dawo gaba ce biyu na darasin mu ne yaya halayyar ƴaƴanmu take Allah ya kawo mu zamanin makaryata zamanin me ƙarya da makaryata. Na zabi in fare mana magana akan wannan gaba saboda yana cikin bala'in da yake cin mu a wannan zamani. Uwa ce wa ɗanta ƙarya, ɗa yi wa uwarsa ƙarya, yayi wa ubansa ƙarya, uba ya haɗa ko matarsa da ƴaƴansa yi musu ƙarya. Bala'i ya kai matsayin da ƙarya ta hau kan munbari, abinda aka gado daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga gundume mai limami ya zo ya share ƙarya akan munbari saboda bin buƙatarsa ko saboda wani abu da yake sa rai zai samu na rayuwar duniya. Babu shakka ƙarya bala'i ce, ƙarya masifa ce. Shi yasa Allah da kansa yace qutilal karrasul, suwane ne al-karrasul? Makaryata. Allah ya ce Allah dai tsine wa makaryata albarka. Saraka mataki na farko na gyara halayyar ƴaƴanmu, wallahi jama'a sai mun yi kokari mun koya wa ƴaƴanmu su bar ƙarya. Koya wa matanmu su bar ƙarya, mu ma mu ji tsoron Allah mu daina ƙarya. Ƙarya tana daga cikin mafiya girman zunubai da ake saba wa Allah da su tun da Allah maɗaukakin sarki ya halicci ɗan adam. Mai ƙarya babu abin da ba zai iya yi, babu shi. Karki cire abu ɗaya ki ce mai ƙarya ba zai iya, wallahi babu shi. Hali na biyu da ya kamata mu waiwaya shi ma mai kace-kace da shi shine cin amana. Duk da na manta ƙarya malamai suka raba ta biyu, akwai ƙarya ta aiki, musulmi ya raba kansa da ita. Wace ce ƙarya ta aiki? Irin misalin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa mutanen da Allah ya tsine wa albarka, mutanen da Allah ba zai magana da su ranar gobe kiyama, shine a'ilul mustakbirun, talaka mai girman kai. Me yasa aka tsine masa? Malamai da yawa suka ce saboda ƙaryarsa. Ba shi da arziki kuma yana ƙaryar, yana da arziki. Ba yi da hali kuma yana ƙaryar, yana da hali. In zai nemi aure, wataƙila sai ya zo ya nemi su irin su Malam Aminu wanda suke da rubun asiri, sai ya zo ya ɗauke shi ya ce da Allah za mu je kai ne babbana. Ma'ana a aikata ma shi maƙaryaci. Saboda haka dole mu ji tsoron Allah. Jama'ar musulmi, mu raba kanmu da ƙarya. Haka nan cin amana. Duk mutumin da ya gaya miki magana, ko mijinki ya gaya miki magana, ko ɗanki ya gaya miki magana ya ce miki amana, ko yana gaya miki yana juye-juye baya so wani ya ji, wannan magana sunanta amana. Kuma idan kika faɗa kin ci amanar Allah, kin ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin munafurci. Munafurci na aiki, sai ce na ɗaya yana cikin alamansa shine abinda na faɗa na farko, idza hadatha kadaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhla. Mutumin da idan yana magana sai yayi mai ƙarya, mutumin da idan yana magana ba iya ƙarya ba ma sai ya ci amana, mutumin da ba za ku iya shirya abu da shi ayi a ƙare lafiya. Abu har ya zama kamar al'ada, cin amana ta zama jininmu. Ki ci amanar mijinki, ki ci amanar ƴaƴanki, ki ci amanar abokanki, ki ci amanar iyayenki, ki ci amanar al'ummarki. Cin amana ne ma yake zamar mana kamar abin da yake halali a wajenmu. Ya Ubangiji Allah ya tsare mu daga wannan masifa. Saboda haka dan Allah, jama'ar musulmi, iyayena mata, mu yi ƙoƙari mu gyara wannan mummunan hali, mu yi ƙoƙari mu gyara tunaninmu, mu tabbatar da cewa muna fifita Allah akan komai. Ki fifita tsoron Allah akan tsoron surutun mutane, ki faɗi gaskiya. Allah ta'ala, muna roƙonka Allah ka ji ganmu, Allah ka yafe mana. Na daga cikin abinda ammat bihil balwa a wannan zamani namu har ila yau, bayan ƙarya da cin amana, to shine mas'alar abinda ya shafi manya-manyan zunubai na kaba'ira
waɗanda sun kai duk inda suka kai a wajen Allah, waɗanda kuma su suke halatta wa mutane masifa da bala'i ta sauka a kansu daga Allah Maɗaukakin Sarki. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara samarin Madina, ya ce musu ga wani shi abubuwa guda biyar rak da nake so zan gaya muku, wa zai lamince min su, ni kuma zan lamince masa aljanna. Ba uku ba, ba biyar ba, ba goma ba, karka ce sun yawa, abubuwa biyar rak. Wallahi bayan Allah na gaskata su, ya Rasulullah gamu suna ganin abin mai sauki ne, abu guda biyar rak in kalamun cewa Allah su, kalamun cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi tallahi ni kuma na lamince muku aljanna. Men abubuwa ne guda biyu, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da ke tsakanin labbanku guda biyu da kuma abin da ke tsakanin cinyoyinku guda biyu. Ma'ana harshenki, wannan harshe da kike gani, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa mafi yawa, mafi girma, mafi girman kaso na mutanen da zaki ga a jahannama ranar gobe kiyama, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi mafi yawancin su harshen su ne kai su. Da haka musulmi ba ya da bala'i a jikinsa da ya kai harshen sa. Ya ishe ki ki gane wannan karatun? Fadar manzon, fadar Allah da kansa da yake fada Al-Qur'ani yace ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ba wata kalma da zaki je ki furta ko ki rubuta, dan kun san furtawa kala biyu ko? Akwai wanda zaki furta ki fada, akwai wanda zaki rubuta a takarda. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Al-Qur'ani kai Allah yake cewa face mutum yana tare da mala'iku guda biyu waɗanda suna kiyaye duk abin da kika faɗa a duniyar nan, suna rubutawa. Har wani sahabi abin ya rikita shi, yace ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace yanzu ɗan hirar nan da muke yi, ɗan tattauna wannan, yanzu mu'akhizuna bi, Allah zai kama mu, za a tambaye mu akai? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kan kafi abin kunya. Yace kai Mu'az wannan irin mutum ne kai? Yace saki latka ummak, yace wallahi kafi abun kunya. Yace yo ma Mu'az akwai abin da zai kai mutane jahannama, a jahannaman ma kaga ana kifa mutane akan cikkunan su, yace kamar irin hasaida alsinatuhib, kamar abin da ya shafi mai abin da harsunan su suka girbo musu a duniya. So da ka dan girman Allah, iyayena mata ku yi a hankali da harsunan ku. Zunubin harshe idan muka dauke shi to sai mu yi darasi na wata guda akai, amma za mu bi su a takaice a takaice. Mafi girma shine tsinuwa. Iyaye mata a halittun Allah kakakaf suna cikin waɗanda Allah ya jarraba da saurin tsinuwa. To musulmi ya raba kansa da tsinuwa. Ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsine wa mutum daidai yake da kashi shida zubar da jininsa. Tsinuwa bala'i ce. Ballatana ki buɗe baki kina tsine wa ɗanki, kuma ɗanki yazo ya zama barawo, ki zo kina za a je wajen malam ayi addu'a. Wace addu'a ake ce addu'a? Kin gama addu'a? Zagi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sibabul muslimu me fusukun ko wa qitaluhu kufrun. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zagin musulmi fasikanci ne. In baki taba sanin meye fasikanci ba, ma'ana da ke da karuwa yanzu sunan ku dai a wajen Allah, ke fasika ce, ita ma fasika ce. Saboda waɗannan zage-zage da muke yi, zagin juna, zagi har ya zama ma kamar yabo a ƙasar Hausa, to babu shakka Allah ba zai kyale bakunan da suke irin waɗannan ayyuka ba. Danki na cikin kin kika zage shi, kin saba wa Allah, Allah sai ya tambaye ki. Ke kika haifi dan, ki bude baki, kina shege, kina dan iska, kina wane ne, kina wane ne? Wallahi Allah sai ya tambaye ki ranar gobe alkiyama. Kuma wannan zagin da kika yi, kin mai da kanki fasika a wajen Allah. Bayan wannan akwai babban ƴan uwan waɗancan na baya shine gulma da cin naman mutane. Ya zama halayyar mu. In kaga mutum uku mata uku na zaune, to karka taba daukar za a yi zancen nan a taci ba ci naman wata ba. Cin nama ya zamar mana al'ada, ya zamar mana daidai. Amma Allah ya ce a gaya muku, ayyuhibbu ahadukum ayya akula lahma akhihi maitan, yanzu anya kwa zo kuna cin mushen junanku, kya zo yarki ta mutu ki ce a ajiye miki ita ki zauna kina ci, kar aje a binne ta. Wallahi wannan shine kwatankwacin mutumin da zai zauna yana zancen Malam Nasiru a bayan idansa, ko zancen Malam Aminu a bayan idansa, kina bada labarin Malam Tanimu a bayan idansa, ko kishiyarki a bayan idanta, kuma kina bada labarin abin da yake in a gabanta ne baki isa ki fada ba. In kuma kin fada ma watakila za a ce kin ci mata fuska, kin ci mata mutunci. Shi sa Al-Qur'ani yace la yaskhar qaumun min qaumin. Me yasa? Saboda asa ayyakunu me khairan min. Yace wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minkum minhun minkunna. Ku mata kada ki rena ta, kar ki rena kishiyarki, kar ki rena abokiyar kishiyarki, kar ki rena kaza. Me yasa? Allah ce za a yi a kare duk aje lahira ki tarar wannan kishiyar taki, ita ce waliyar Allah, kuma gashi kin rena ta a duniya, ya za ku kare da Allah? Allah ko ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil har. Allah ce kada wata mace ta rena wata mace. Dukkaninku yayan Adamu ne. Adamu kuma Allah ya halice shi daga me? Daga kasa da ake takawa. Dan kullum Allah ya rika tuna mana kada mu manta da asalinmu. Na daga cikin zurban harshe annamimanci. Menene annamimanci? Ka dau zancen wannan ka kaiwa wannan dan ka ci riba, dan kawai ka bata tsakani. Da na zagi Malam Nasiru a bayan idansa, waye ce ki je ki gaya masa? Daukar zancen nan ki je ki gaya masa, ke a wannan ranar sunanki annamimiya a wajen Allah. In ina so Malam Nasiru ya ji, sai in je gaban san gaya masa. To irin waɗannan zunubai a wannan zamani namu sun zamar mana tamkar halaye a tsakaninmu. Sun zamar mana tamkar wani abu ne wanda aka ce mana mu rika yi ma za a ba mu lada. Ya Allah ya yi mana wannan masifa da muke ciki. A wancan hadisi da na faro mana na abubuwa guda biyu da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce alamun ce masa zai alamun ce mana aljanna, duk na mai da hankali akan harshe. To menene abu na biyu? Shine alfasha. Al-Qur'ani dama da yanzu sai ce azzaniyatu wazzani, ko akar mukalla sai ce fajlidu kullu wahidin me za a masa mi atajalda. Yace kuma wala ta'khuzkum bihima mi ra'fatun fi dinillah. Malamai suka ce duk Qur'ani babu wani guri da Allah yace baya son tausayi, baya son kuka, ba yace duk Qur'ani Qur'ani kan dama daga farko ma bai zaki fara karanta ne bismillahir rahmanir rahim, haka ne? Me ake magana? Tausayi, rahama, tausayi, rahama, jin kai. Kina farawa ma alhamdulillahi rabbil alamin, bai zaki kara cewa arrahmanir rahim. Amma wallahi akan mazinaci da mazinaciya Allah ya ce la ta'khuzkum bihima ra'fatun, ma ma'ana ra'fa? Rahmatun. Allah ya ce ban yadda ku tausayawa mazinaci ba, ban yarda a tausayawa mazinaci ba, inji Allah. Kada ku tausaya musu, ku kawo su ranar kasuwa ranar Lahadi, ku yi musu bulala 100 a gaban kowa. Wannan ana maganar a ina kenan? A duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin At-Tannur, kuratandu, ko zaki ji malamai suna cewa hadisin kuratandu. Me kuratandu? Abinda ake zuba kwalli da a cikinsa, ko zaki ga kasansa da fadi, samansa kuma fa a tsuke. wallahi zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i da aka nuna masa yan wuta yace sai ya ga wasu azaba da ake wa wasu mutane yace ban ga mutanen da Allah yake wa azaba irin waɗannan mutane ba ana diban su ana zuba su cikin kuratandu kamar ɗakin oven dan da ake gasa biredi zaki ga kasan sa da fadi saman sa a tsuke cha ya tambaye malaika jibril shi waɗannan mutane ne me suka yi wa Allah suka cancanci irin wannan azaba ta wulakantarwa azabun muhinun malaika jibril ya ce musu haula'i zunatu yace waɗannan mazinata ne Allah madaukakin sarki mai da biye da su haka Allah ya sa su suka zama haka a rayuwar su balantana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingatacce yace duk zinar duniya zina ce amma da kai zina da matar makwabcinka ma'ana ke ma kenan da kiyi zina da mijin makwabciyarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce billahi alazim kware ki je kiyi zina da maza guda goma a daban yafi miki sauki a gaban Allah irin a zo a wayi gari a ce kin je kin nemi mijin makwabciyarki kina nema ki bata shi saboda me haƙƙi na makwabtaka mu tsallaka mi gaba gaba ta gaba da nake so tama mu tsaya mu kalla a halayen da muka samu kanmu a ciki shine wannan ƙarshe abin da na so ko mana shine lalacewar makwabtaka makwabtaka ta lalace makwabtaka ta zama abin tausayi mutane suna la ilaha illallah mutane suna hayya ala salat suna sallah mutane suna zuwa suna salatu tarawih raka'a 11 raka'a 13 amma wallahi tallahi sun bar babban abin a baya sun yi watsi da shi shine haƙƙoƙin makwabtaka wata rana mutanen Madina suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya ma'aikin Allah akwai wance yace kwarai suka ce ya rasulullahi mace ce mai tsayawar dare mace ce mai azumin nafila ba iyaka ma'ana ustaziya ce mai tsoron Allah mutumiyar kirki suka ce amma ya ma'aikin Allah babbar matsalar matan nan shine bata wato bakinta baya da linzami tana cutar da makwabtanta da bakinta wallahi tallahi jama'ar musulmi budar bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce la khaira fiha hiya min ahli an-nar yace wannan mata ai duk wannan sallata ta gangane duk wannan liqabin nata wasa ne duk wannan zuwa islamiyar aikin banza ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hiya fin-nar wannan matar yar wuta ce me ya kai ta wutar jahannama cutar makwabtanta zalintar makwabtanta wulakanta makwabtanta satar kayan makwabtanta cin amanar makwabtanta saboda na daga cikin halayenmu da sai mun zauna mun canja rawa mun gyara halayenmu shine na daga ciki shine haƙƙin makwabtaka da muka wulakantar a wannan zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yana ga sahabban sa wata magana mai kama da abin dariya yace ma zala jibril yusini bil jar yace jibril bai gushe babban ibni in dai yazo sai ya tambaye ni ka rinka kula da makwabtanka ka rinka kula da makwabtanka to ya makwabtan naka mun gane abin da nake magana ai ma'ana ba yadda za ai jibril yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da ya tsoratar da shi ya kwadaitar da shi ya nuna masa muhimmancin kula da makwabci ba yace kai ni fa sai da na kai matsayin da hatta zanantu annahu sayuwarithu yace Allah sai da na fara tunanin cewa za a sa makwabta a cikin haraban gado makwabci ya gaji makwabcinsa amma yau menene yake faruwa a makwabtakar da ni da ku kowa shaida ne akan abin da ko ya gani da idansa ko ya ji da kunnansa abin da yake faruwa tsakanin makwabta musamman ku iyayen mu mata kuna cikin wanda ku kanwa uwar gami wajen tayar da bala'in rikici tsakanin makwabtaka
ta hanyar shiga fadan yara anda kidanta ba za ta hakura ba bayan ita ma nata dan jiyaya da kiyayen wancan din inda yara za su zauna ai dole ai zalunci a tsakani dole daya zalunci daya dole ne sai dai hakuri ki zo ki gama masifar ki yara su ci gaba da wasa wadannan kuma kin zo kin haddasa musu bala'i a tsakanin su in kika samu sokon miji sai biye ki ya bata da makwabtansa wallahi mala wasu mutane masu rikici makwabtai sun taba zuwa gabana muka juyin duniyan nan a sulhun ta su dayan fada yake na malam wannan mutumin baya kaunar iyali na ita kuma matar tana gefe tana takara kada ganguna gawa ga mijinta mijin ya haukace kawai ya bi matarsa shi matarsa mutumiyar arziki ce ga matar fatse da aka buga wallahi kalma ɗaya ne masa sai dawo jikinsa ina ce mar ya zauna yana tsaye ya ce wallahi malam bazan zauna ba in dai sulhu ne da wannan bawan Allah ba za mu yi shi ba sai nace masa wai kai kam algafata malam ka sani ko in ka mutu ma ko shi zai aure matar ta ka ya rike yayanka da ita ai dole ki dariya wallahi malam ine masa wannan kalmar sai shiru yace malam za fa ta iya yiwuwa nace masa to nawa aka yi ya juya ya kalli masa Allah ya rufa bada asiri ya juya ya kalle ta ya kalli mutumin yace malam nace na amince malam magana ta wuce har abada in Allah ya ta to ya ku iyaye na mata wallahi in ba ku ji tsoron Allah ba dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yawa maza amma mazan ne suka ki ganewa manzo Allah har a wani hadisi yace ina mamaki yace mata ga rauni in karfi ne ka gansu nan dai ba su kai maza karfi ba kan ka ga namijin da matarsa ta bi karfin sa ai dai ne algawa ba a karfi nake nufi kwanduwa mala amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace ina mamaki yanda suke yin galaba akan namiji gwarzo sadauki matarsa yar firil amma sai ta sa shi abinda bai ga dama ba kuma ta hana shi abinda yake so dan girman Allah ku ji tsoron Allah a wajen alakar ku da makwabtanku da yanda kuke haddasa gaba tsakanin yan uwa ɗaya uba ɗaya a ce wallahi ba a shiri me dalili saboda yare na matata yi matar ta je ta hada abinda ta hada Allah ubangiji ya kare mu saboda lallai haƙƙin makwabtaka ba ƙaramin abu bane a wannan zamani ya zamar mana abin da ya zama mu tsallaka mu yi gaba gaba ta gaba shine Allah ya kawo mu zamanin rashin kunya mu ada abinda muka karanta a littattafai ki je ki bi duk littafin fiqhun duriyan nan da littafin hadisi ki ji ya akai neman aure tsakanin sayyidina Aliyu da nana Fatima ya akai neman aure tsakanin sayyidina Abubakar da matarsa ya akai neman aure tsakanin sayyidina Usman da matarsa guda biyu yayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya akai neman aure tsakanin sayyidina tsakanin nana Aisha da babban mijinta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan gabar ita kan sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u neman aure ya lalace ga aure shine mafi girman matasa matattara aure shine mafi girman alherin da ana ake samar da malamai ana ake samar da waliyai ana ake samar da har annabawa ko amma mu a kasar Hausa aure an sake shi yana tafiya da kansa yanda ya ga dama ba tare da doka ba tare da ka'ida ba yanzu har da wani abu da ya fito mai suna auren dole. Menene auren dole? Wai babanta ya zaba mata miji, ba ita ce ta zabo da kanta ba, so da haka yanzu auren dole sunansa. Wanda inda da hankali da tunani, wannan auren ba shine auren dole ba. In kika ji an ce auren dole, shine auren da ke a matsayinki na marar hankali kika je kika gano. Ba auren da mahaifinki wanda ya haife ki shi ya zaba miki ba, wannan shine auren soyayya na tsakani da Allah. Shi yasa zaki ga duk magabata lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure Aisha, ba Aisha ce ta gano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tace na gano mutum kyakkyawa ina so zan aure shi ba. Lokacin da mata suna da daraja, suna da matsayi, mata ba a mai da su tamkar matan awaki ba. Mata iyayenmu a wannan zamanin ba a mai da su tamkar matan tinkiyoyi ba. Ya matan tinkiyoyi suke, shine yanzu tinkiya in ka sake ta ta fita daga gidanka baka san iya samarin da za ta yi ba. Kowane rago ya ganta zai bi ta, ita ko za ta yi sanne da zuwa. Wallahi tallahi ba haka Allah ya tsara rayuwar mace musulma ba. Ba mai ikon yaga kwalliyarki ko ya ganki ko ya kebe da ke sai bayan iyayensa sun zo sun nemi izini, ko bayan shi da kansa ya zo ya nemi izini. To amma idan neman aure ya lalace, to aure da kansa ya shiga bala'i, al'umma ta fada bala'i. Waye miki izinin ki kebe tsakaninki da saurayinki mai neman ki? Abinda ake kira zance kuma nan? Wane ne miki izini? Kina bin dare, yana bin dare, zancen ma ba za a zo a yi shi da ranar Allah ba fa. In kin ga ya zo wajenta sai yaushe? Akar bukala sai da daddare. Shi kuma uba shi ma da yake soko ne, ba abin da ya dame shi, zai iya zuwa ma ya shiga gida ya barta ita da saurayinta. Saurayin nan nata ba Annabi Yusuf bane, ya barta in sun gama in ta shigo ta rufe gida. Ya Allah muna roƙonka Allah kai mana maganin waɗannan masifu. Allah ya yi mana waɗannan masifu da muke ciki. Abu na gaba da ya kamata mu ɗan yi ƙorafi a kansa dangane da halayen yaranmu a yau shi da tabarruji. Shi kamar yi magana a kansa mun yi har mun gaji. Menene tabarruji? Shi ne fitar gaye-gaye. Mace ta caɓa kwalliya za ta tafi unguwa. Yarinya ta caɓa kwalliya za ta tafi Lectures College. Ta sha turare, ta sa na hammata, ta ɗauko na yadi ta fesa, ta je ta raza tsakanin maza a je a zauna ga mace ga namiji, wannan kuma ikhtilati. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk matar da ta sa turare ta ratsa tsakanin maza ko ta shiga cikin maza har wani namiji ya ji kamshinta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan macen sunanta mazinaciya a wajen Allah, ko bata taba yin zina ba ran da za a yi wa'izun nufusu zuwijat, to billahi alazim sunanta a cikin mazinata Allah zai fitar da shi. Muqaddara kin rayu har kika mutu baki taba zina ba, amma aikin ki kawai shine ba za ki fita daga gidanki ba sai da turare. Turaren ma za ki ce wannan bai yi ba, a kawo dan mai duguri a tamfa a sa mata kayan ciki da za a sa, a sa musu ke ma ki shafa a fatarki, a sa jambaki, a sa jagira, a zo ana taku daidai. Al-Qur'ani yace a gaya miki bayan hadisai da yawa, wasu hadisan ma sun yi umarni da in an ganki a tsine miki albarka. Wallahi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace fal'anuhunna fa innahunna mal'unat, ku tsine musu albarka, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'a kulluha aura, mace gaba ɗayanta al'aura ce a musulunci. In kin lallaba kin lallaba, za kina neman sauki, sauki bi za su yi miki, su ce banda tafin hannunta, banda fuskarta, shi kenan, banda shi komai naki al'aura ne. magana ma alqur'ani Allah ya ce fala takhda'na bil qawli in zaki magana karki magana mai dadi ki canja muryar ki ta koma muryar namiji namiji in kina magana da namijin da ba naki ba amma yau ba ma maganar waite kasa kasa da murya bane a yau an kai matsayin da ma macen bayan ta gama duk kasa kasa da muryar kuma sai an dauka an je an kai studio an kara gyara muryar sannan a fito da ita kuma asa kuma wata kilta ce maka so take ma Allah ya sa ta aljanna aikin lada take ai kasida take yi yaban annabi take yi sallallahu alaihi wasallam wannan abu shi ake kira da suna gurba irin wannan zamani namu shine zamanin da ake kira da suna al-ghurba menene al-ghurba shine bakuntar musulunci musulunci ya zama bako in kana gaya wa mutane labarin musulunci gani suke oh yanzu ka zo kasar Hausa kace zaka gaya wa mutane cewa saurayi bai halatta ya hira da budurwarsa ba sai kaga mutane suna bude baki suna ga ji wani karatu kuma to da ya za a yi auren bai halatta ya kebe da ita ba sai tana magana to da ya za a yi auren bai halatta kaza ba bai halatta kaza ba sai tana ganin kamar wasa ake mata ko tatsuniya ake mata Allah Allah muna roƙonka Allah karfa mana asiri duniya da lahira wani abu da ya kamata shi ma mu duba a yau shine fitsara malam da rashin kunya fitsara da rashin kunya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi yake cewa dukkanin mai zunubi a duniya a al'ummata yana da damar shiryawa da Allah shine ma'anar mu'afa duk zunubinki a duniyan nan duk me kike wa Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya miki kina da guntun opportunity dan da zaki shirya da Allah amma wane ne opportunity sai yanke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce illal mujahiri illa al-mujahirin su wane ne al-mujahirin mutanen da suke bayyana zunubi a karara a fili ba sa kunyar kowa in kina so ki gane wannan ki je ki kalli yan film in kina so ki gane wannan ki je ki kalli yan TikTok tana rawa tana rangwada ana dauka a video kuma ta sani banda Allah ba wanda ya sanya wa mutanen da za su ganta haka suna bayyana tsaraici suna bayyana rashin kunya suna bayyana zinace zinace suna bayyana duk wani rashin albarka wadannan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna sune al-mujahirin mutanen da suke bayyana saban Allah ko kun san cewa akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kalli sahabbansa ya ce musu kai bari in ga muku kun yi kusafa ku fara gane dan wuta tun daga duniya kun yi kusa inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ka kalli mutum a duniya yana raye amma billahi alazim da kanka ka san cewa wannan dan jahannama ne dan wuta ne me yasa saboda mugun hali da bayyana zunubi da rashin kunya da fitsara da rashin albarka mutum ne za ki ganshi ko mace za ki ganta ke da kanki kin san banda wato ba wata alama da za ki kalla tattare da rayuwar ta kici wannan rayuwar musulma ce babu shi sai dai al'ada me al'ada shine gyalan nan da yar atamfan nan da ake sawa da mayafin da za ta dora aina akan kafadarta shine kawai kin gani kin san ah wannan matan Hausawa ne su muka sani da wannan al'ada so da ku koya wa matan ku kunya ku koya wa ƴaƴanku kunya kar ku bar su zama cikin mafiya sharrin mutane da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace innakum tushikuna an ta'rifu ahlal jannati min ahlin nar sallallahu alaihi wasallam yace kun ga kun yi kusafa a duniyan nan ku rinka gane wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne Because za ki ga wance tana son duk abin da Allah baya so mala ita annan take. In ka ganta tana kazar-kazar to za a saba wa Allah ne. Kamar wani ugana da na taba daukar wani littafi ne masa printin littafin aqidatul tahawiyya wai naga cewa kamar yana bukata na turanci na kai masa ina kai masa ya duba ya duba ya duba yace mallam yace ka san ni ba mutane ba sun san ni comrade ne ba ko mutane ma sun san ni ba ruwana da addini nace gaskiya eh wallahi shi da kansa ya yi min wannan shedar a gaban sa talak shi ba bukatar wannan baya bukata shi comrade ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da na karanto mana yushiku da yazo karshen hadisin ai wani sahabi ya tambaye shi yace ya rasulullahi yace da ya za a gane dan wutar dan aljannatin daga duniya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bis sana'ul hasan yace shedar mutane shaida shi sa wata rana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo wucewa da gawa ko sai ya ji mutane suna ta me suna ta yabanta ana inna lillahi garin nan an yi asara wane ne ya rasu Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa wane mutumin kirki wane kaza wallahi tallahi banda alherin sa ba abin da ake fada. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji kalmar nan sai ya ce wajabat, magana ce ta annabawa ba sai an yi surutu irin namu ba, wajabat yace ikon Allah ta tabbata kuwa. Ana nan wata rana shi ma aka zo za a buce da wata gawa kawai sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji mutane suna wane ne ya mutu yace kai mun huta da masifa wane mun huta da shi kai su wane Allah dai ya ji kan musulmi mun gane abin da ake magana ai wai ba za ma iya cewa Allah ya ji kansa ba mun san Bahaushe ma yana burgen da wannan istilahin nasa in kika ji Bahaushe yana Allah ya ji kan musulmi to sau da yawa wanda ya mutun karshen ta bai yadda da shi ba. Sau da ka ba zai ce Allah ya ji kan wane ba sai ya ce Allah dai ya ji kan musulmi. Shi ma nan buɗar bakin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wajabat. Suka zo ko suka samu Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wannan an zo ana tsine wa gawarsa albarka ana cewa an yi murna da mutuwarsa ka ce wajabat wannan an ce mutumin kirki mutumin Allah mutumin kaza makwabtai ransu ya ɓaci ma'aya ransu ya ɓaci mata hankalinsu ya tashi da mutuwarsa shi ma ka ce wajabat. Wadar bakin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa aiku antum shuhada Allah fil ard, yace aiku musulmi ku ne shaidun Allah a bayan kasa kuma Allah yana karbar shaidar da duk kuke wa kowane ne a duniya. Yace wannan na farko kun masa shaida mai kyau kun ce shi na Allah ne, yace Allah ma ya yarda shi na sani zunubin sa kuma Allah zai rufa masa. Su ne irin mutanen da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ranar gobe kiyama in zai Allah zai musu hisabi zai kira su ne daga shi sai su, wallahi ba zai musu hisabi a gaban mutane ba. Wane eh kai ne ka san kai kaza eh nayi ka san kai kaza eh nayi ka san kai kaza eh nayi duk zunubin sa sai Allah ya tuno masa yace na rufa maka asiri a duniya kowa yana ganin kamala kowa yana ganin ki ta Allah ke ce ustaziya ke ce form 1 ke ce imwon yace to ba matsala. Allah yace inda na rufa miki asiri a duniya anan ma zan rufa miki ki bi ta nan ki tafi aljanna. Shine har hadisin Aisha manzo Allah ya kira shi da suna wannan shine hisaban yasira. Saboda shaidar da al'umma suka yi miki Allah ya yarda da ita kuma akan ta zaki tashi. Idan al'ummar biki suka yi miki shaidar ke ce fitsararriya wance ba ta da kunya ku daina shiga harkar ta na ran sai da Allah amara kunya zaki tashi ranar gobe kiyama. Shi kuma shaida mai kyau Allah ne yake yi wa mutum ba mutane ne suke maka ba. In kika ce daga yau zan gyara dan mutare in ci su rike min shaida mai kyau ba za ki samu ba, dan shaidar wa yake bada ita Allah ne. Allah ya ji kanmu Allah ta'ala ya yafe mana inna lura kamar lokaci yayi to Allah ya sa albarka a abin da muka ji. Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara halayenmu, Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kyautata halayenmu kuma mu dage da roƙon Allah ku diba duk duniya ba mutumin da yake manzo Allah sallama daraja amma wallahi tallahi manzo Allah sallama daga hannu yake yana ya Allah yanda ka kyautata halitta ta ma'ana ni ba kuturu ba ni ba makaho ba ni ba gurgu ba kai yoni sawiyan cikakken namiji yace ya Allah na roke ka Allah ka kyautata halayena sallallahu alaihi wasallam saboda haka ke ma daga yau kinkin sujada kina sallar dare ki rika roƙon Allah ya Allah ka kyautata min halayena ya Allah ka sa in zama mutumiyar arziki ya Allah ka kyautata min halayena ya Allah ka sa in zama mutumin arziki Allah ubangiji ya gyara mana halayen saboda haka mu dage da addu'a mu nemi taimakon Allah Allah zai taimake mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh yan uwa kun ji darasin mala muna addu'a Allah ta'ala saka malan da alkhairi kun ga yau inda malan bai zo wannan karatu ba da mun fuskanta matsala bakin ciki biyu ga bakin cikin barayi ga bakin cikin malam bai zo ba to amma darasin mala sai ya sa karfafa mu cewa duk irin abin da aka sace a gunnan ba za mu daina karatun nan ba insha Allah kuma yanzu ma muka fara karatun wanda ba su yaje sai ya hakuri in ya ga dama ko yaje ya kashe kansa Allah sauke kun san wancan satin mun ci aka wata biro Allah da ta haifi yaya uku kuma mijinta mai karaman karfi ne abinda za ta ci yana musu wahala balle abinda ƴaƴanta za su sa ta haifa wannan guda uku sai muka ce yau kowa ya tafi da wani abu abewo jami'an mu na fanwan kun san irin kokarin su da taimakon da suke musamman abinda ya shafi mata har gaba zan ma masu karaman karfi to ai kokari wanda ta tafi da abinda ya kamata tafi ta samu jami'an famon ta basu dan a samu aje a taimaki wannan bayar Allah Allah ta'ala ya raya mata abin da aka haifa mallan akwai tambayoyin kadan a hannun mu mai tambaya ta farko mallan tace da fatan mallan ka iso lafiya kuma Allah mai da kai gida lafiya mallan matar da take al'ada za ta iya yanka farcen ta ko ta tsefe gashin kanta ko sai bayan ta gama
bayar Allah kenan ina jin sabuwar farawa ce ko eh zaki tsefa farce zaki kwalliya zaki duk abin da kike ga dama ki tsefa kanki ki masa kitso ki komai duk ya halatta gare ki Allah ya ji kuma Allah ya yafe
mutum mai wannan tambaya ta ce mallan shin mutum zai iya fidda zakar fidda kai a 15 ga wata ko ku a'a sai watan ya kare gaba daya an shiga shawwal kafin ya fidda zakar sa ta fidda kai
akwai wasu daga cikin malamai amma shazai ne gaskiya waɗanda suka halasta fitar da zakar fidda kai da wuri amma magana mafi inganci wannan magana ta surushasshiyar magana ce watakila ita ma nan ta jiyo ba magana ce da take da asali daga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba aiki ne na sahabbai ba ba kuma aiki ne na magabata wanda ake koyi da su ba abinda suna ta tabbatar shine daga kwana 1 kafin sallah kwana 2 kafin sallah za a iya fitarwa musamman abinda sai an gyara shi da a ci to ya halatta a fitar har zuwa ranar sallah kafin a tafi masallacin Idi idan ku aka riga aka tafi masallacin Idi to zakar fidda kanki kuma kin yi asara in kin yi kawai kin yi sadaka ne kamar sauran sadakoki amma Allah ba zai baki ladan kin yi zakar fidda kai ba kuma bayan ma ba baki ladan ba har ila yau kuma ba za ki shiga cikin waɗanda suka yi zakar fidda kai ba wanda zakar fidda kai mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ita tsarki ce ga azumi in an gama ake wannan sadakar to duk ɗan sauran zunubai da aka fitar da su daga Ramadana Allah madaukakin sarki in ya karbi wannan zakar fidda kai Allah yakan yafe su gaba da insha Allah insha
Allah to wannan ba tambaya bace ba addu'a take nema wasu bata gari ba an san ko su waye ba sun haura gidanta sun dauke musu wayar su katuwa mai tsada irin ko haifo 16 ne ita ce tafi ko ce tsada ko to ba mu sani ba da ba su suke manyan waya ai Allah sauke Allah mai mutunta alkhairi kuma Allah bayyana wanda suka yi akwai ƴan uwa da dama da muke bukata a sanya mu a cikin addu'a saboda bukatun alkhairi. Kuma barai mun yi magana da su a farkon tafsir, sannan nufina an gaya wa Allah. Kuma muna so mu yi addu'a lokacin shan ruwa don Allah, duk wanda ta zo wannan tafsir din ta gaya wa Allah, waɗannan bayan Allah da suka lalata mana kaya suka sace, idan masu shirya ne Allah shirya da su, idan ba masu shirya ba ne ba Allah ka tona asirinsu a duk inda suke, ko kuma yi abin da ka ga dama a kayan shahara bil alamin. Kuma to ayyan muna so da abar sanarwa sai abar kan fara magana, wato shikenan. Kuma da kada a manta, in Allah kai mu gobe akwai wani karatun da zamu yi, kuma a tafi da wuri saboda sha'anin rana. Kun ga azumin nan daga shekarun jiya zuwa yau nan abin ba za mu ce ba daɗi ba, amma dai ana shan rana, saboda haka a tafi da wuri saboda ƙarfe 9 fara ƙarfe 10 an tashi. Idan ranar ta duka mutane abin ana kai azumin da ƙyar, wallahi Allah taimake mu ya sassauta mana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Araba sai kamar addu'a na? To zajiya. To, an ce karatun awa biyu ne, amma dai waɗanda kan zamu tashi sai dai gobe kuma za mu a ce ɗaya awa biyu insha Allah. Kun san ɗin rana ta rana fa? Allah sauƙi.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.